The Voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 20 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahar da kanin labarai.
To Ibrahim, a yau Juma'a wakilan kasashe 50 ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojin saman Amurka na Ramstein dake Jamus domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine. Kazalika a yau Juma'ar Koriya ta Kudu ta bada sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Jami'an soji na Somalia sun sanar cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar Al-Shabaab 69 a wasu harhare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya an shiga cece kuce bayan da shugaba Buhari ya tarbi gwamnan babban bankin Najeriya wanda hukumar tsaro da bincike ta DSS ke nema.
Mu kanmu da muke saka ido akan al'amura da suka kaje kada wani shugaban kasar nan mun yi matakar mamaki. Muna fatan shugaban kasa duk da yayi hakan zai bar kuma DSS ci gaba da yin aikin su na gano wannan bincike da suke son su.
Idan mun leka Niger kuma za a ji cewa an shiga takaddama kan shirin ƙara shekarun ritayar ma'aikata.
To su wannan matasan da suka ƙare jami'o'i da sauran lakwal da ba su da aikin yi me suke so su zama? Su kuma tsohon son suke su girke nan cikin biro a zamani.
Za kuma aji yadda harkokin ci gaba ke illa ga itatuwa waɗanda suke samar da laima ga muhalli a yankin Adamawan Kamaru. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lado ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. A yau Juma'a wakilan kasashe 50 ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojin saman Amurka na Ramstein dake Jamus domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Russia ta yi mata kusan shekara guda. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na shirin ganawa da takwarorinsa waɗanda a baya-bayan nan suka shiga cikin jerin ƙawayen ƙasashen yammacin Turai tun bayan mamayar da Russia ta ƙaddamar a Ukraine, inda wasu ƙasashe za su sanar da samar da ƙarin taimako. Ya zuwa yanzu Jamus da Amurka na shirin samar da tankunan yaƙi na Leopard 2 da Abrams da Ukraine ta nema. Austin ya ce za mu sabunta alkawarinmu na haɗin gwiwa don tallafa wa Ukraine wajen kare kanta na tsawon lokaci, amma bai ambaci takamamman sabbin kayan aikin ba. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana ƙararrawa cewa abinda Ukraine ke buƙata shine a samar mata da tankunan yaƙi na zamani. A yau Juma'a ƙasar Koriya ta Kudu ta bada sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci, wanda shine ɗaya daga cikin manyan matakan yaƙi da coronavirus da suka rage a ƙasar. Hukumomin lafiya sun ce daga ranar 30 ga wannan wata na Janairu ba za a buƙaci mutane su sanya takunkumin ba, sai dai a asibitoci da shagunan magani da kuma cikin ababen jigilar jama'a. Ƙasar ta ɗauki wannan matakin ne bayan da aka samu raguwar adadin masu kamuwa da cutar a lokacin hunturu. Hukumomi sun ce sun shawo kan annobar. Ji Yongmi, kwamishinan hukumar kula da cututtuka ta Koriya ta ce, tabbas za a iya samun ƙaruwar lamura bayan canza dokar. Amma idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a Koriya yanzu, ba ma tsammanin za mu samu wata babbar ɓarkewar cutar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka shiga cece-kuce bayan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gana da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, wanda hukumar tsaro da bincike ta DSS ke neman ruwa a jallo don ya kwaye hazo kan maganar wasu kuɗaɗe da dai sauransu. Kan haka ne wakilin sashen Hausa a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya haɗa wannan rahoton, inda ya ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki, ciki har da Sanata Ahmad Babbakaita, wanda ya ce:
yanzu abinda mutane za su sa ido su gani shine cin DSS za ta ci gaba da wannan bincike da take wanda ta kama shi. Kaka manta cewa bincike ne babba, a ce ana ɗaukar kudin Najeriya ana bada ana ta'addanci, kuma a ce wanda ake zargin da wannan yana iya shiga fadar shugaban kasa ba tare da wani abu ba ya mishi mara ba. Yanzu kallo ya koma wurin DSS, ɗan Najeriya za mu zuba ido mu ga cewa shin za ta iya kama Emefiele ko za ta bar shi ne. Kaga in ba ta kama shi ba, ɗan Najeriya suna da damar su ce an maida ta hukumar siyasa ita ma. In kuma ta kama, duk da haka nan dai damejin ba a cire shi ba, tunda ya kamata a ce Buhari ya kyamace shi har sai sun warware ko kuma sun share wannan zargin da suke a kan shi.
To, amma zargin da ake yi shi ne umarni ne shugaba Buhari ya bada a hakance cewa Emefiele gwamna na babban bankin Najeriya duk zarge-zargen da ke kan shi ba zai kamu ba a cikin ƙasar nan aƙalla a lokacin da yake mulki, ko?
Wannan abin da Buhari mashawartan shi ba su bashi shawara ta gaske ba, kuma bai daidai ba. Amma duk da haka na a cikin kundin tsarin mulkin kasar nan muna da sashi wanda ya nuna cewa duk zargin da ake maka a duniya duk girman shi sai ya je gaban kotu ko kuma an tabbatar da wannan zargin za a iya tabbatar da kai cewa ka yi laifi ko ba ka yi laifi ba. Kuma Buhari bai ce ya yi laifi ko bai yi laifi ba, amma dai yadda kimar shi take a duniya da kuma yadda ake kallon gwamnati shi wadda ta zo domin cinye ana yaki da rashawa, wannan babban abun kula ne kuma babban damage ne ga ita gwamnatin tashi.
Dan majalisar dattawa a Najeriya Ahmed Babba kai take nan a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Abdulrazak Alkali, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fafutukar girka gwamnati ta gaskiya da adalci a Najeriya, domin in ji abin da ƙungiyarsu ta OCCEN ta fahimta dangane da wannan tarba da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa Godwin Emefiele, shugaban babban bankin na Najeriya CBN, inda yake cewa
duk da su DSS ba su bayyana al'umma hujjojinsu ba, amma in har tace tana da zargi akan mutum ko waye shi a cikin gwamnati ko a wajenta, ya kamata a ba su damar su bincike shi. Ballantana ma yanayi a ce sun zargi babban jami'i na gwamnati irin wannan, kaga abin duba ne. Bai kamata a ce kuma a daidai wannan lokaci shugaban kasa yana ba wa mutumin da ake irin wannan zargi a kansa wata kafa ya kare nuna cewa shi din a Najeriya shafaffe ne da mai ba. Saboda haka ba abu ne da zai yi wa al'umma daɗi ba, kuma ko jama'a ma da suke kallon yadda ake kokari a yaki da wannan al'amura kasan nan shiga cewa to wannan wani irin yanayi muka shiga. Mutumin da hukumar tsaro ta kasa take nema ruwa a jallo ta tambaye shi wasu al'amura, saboda haka rabar da shugaban kasa ya maza ba abu ne da yawa ƴan Najeriya daɗi ba, da mu kanmu da muke saka ido akan al'amura da suka kaje ka dawo na shugaban kasan nan mun yi matukar mamaki. Muna fatan shugaban kasa duk da yayi hakan zai bar kuma DSS ci gaba da yin aikin su na gano wannan bincike da suke son su.
Na yi kokarin in ji ta fadar dangane da dalilan da ya sa shugaba Buhari ya ɗauki wannan matakin, amma hakata ba ta cimma ruwa ba, saboda galibin masu da manema labaru suna nuna cewa labaran nan da aka ji sun fito ba daga ofishinsu na yaɗa labarai a fadar gwamnati ba ne, illa dai daga babban banki na Najeriya ne labaran nan suka fito. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, a gaida Umar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu bayan rubtawar dusar ƙanƙara da ta binne motoci a wajen wata babbar hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa a Tibet ya kai 13, yayin da ake ci gaba da aikin ceto, in ji hukumomi a yau Juma'a. Hotuna sun nuna yadda motocin haƙar dusar ƙanƙara kusan rabin dozin suke tono dusar ƙanƙarar wacce tarinta ya kai tudun mita uku wato taku goma a bakin hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa da ta haɗe da birnin Yanqi da ke kudu maso yammacin Tibet da gundumar Medok. Tantanna tsaunin dusar ƙanƙara ya rubta a bakin hanyar motar ta ƙarƙashin ƙasa ne da yammacin ranar Talata, inda ta binne direbobi a cikin motocinsu. Yawancinsu suna kan hanyarsu ne ta zuwa gida domin hutun sabuwar shekara ta ƙasar China da za a fara ranar Lahadi. Jami'an soji na Somalia sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addar ƙungiyar Al-Shabaab 69 a wasu hare-hare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar ƙasar. Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Brigadier General Abdullahi Ali Anod ya ce a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da mayaƙa ƙawayenta tare da kuma abokan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin Shabelle ta tsakiya sun kashe mayaƙan aƙalla 49. Ya ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kuma ƙwace makamai daga hannun ƙungiyar 'yan ta'addan. Dakarun haɗin gwiwa sun fafata da mayaƙan a wata gona a yammacin ranar Laraba, inji Anod. Mun kai musu harin bazata ne a lokacin da suke sake haɗuwa a gonar Sheikh Kasim da ke kusa da yankin Dagahau da ke ƙarƙashin ƙauyen Hawadle a lardin Shabelle ta tsakiya na ƙasar, inji Anod. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya nanata gargaɗin da ya yi a game da sauyin yanayi yayin wata ziyara da ya kai jihar California a lokacin da yake rangadin duba ɓarnar da ruwa da iska mai ƙarfi suka yi a baya-bayan nan. Shugaban ya yi alƙawarin bayar da ƙarin taimako daga gwamnatin tarayya tare da bayyana shirinsa na daƙile illar sauyin yanayi.
Zuwa gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka dosa, inda saɓanin yadda ya kasance a Faransa, a Nijar ƙungiyoyin ma'aikata suka yi marabalale da cewa da shugaba Muhammad Bazoum ya yi cewa zai ƙara shekarun yin ritayar ma'aikata. To sai dai kuma ƙungiyoyin matasa da sauran masu lura da al'amura na ganin hakan zai shafi matasa masu neman ayyukan yi. Daga Yamai ga su labarma da cikakken rahoton.
A yayin ganawar da ta haɗa shi da shugabannin ƙungiyoyin ƙwadagon da ke da hurumin magana da yawun ma'aikata, wato CNT da CDTN da USTN da USPT da CJSL a fadarsa, don tantana matsalolin da suka sanya ma'aikatan ƙwadagoyin barazanar shiga yajin aiki a makon gobe, shugaba Muhammad Bazoum ya sha alwashin biyan wasu bukatun da suka tsewa ma'aikata a rai. Ga abin da sakataren uwar kungiyar kwadago ta CDTN Jibrilla Idrisa ya bayyana wa manema labarai jim kaɗan bayan kammala wannan zama.
A savoir l'indemnité spéciale du départ à la retraite.
Ya ce batun kudaden allowance na ma'aikata da ke shirin shiga ritaya na daga cikin abubuwan da shugaban kasa ya ce ya umarci gwamnati da ministan kudi su gaggauta so mazatar da dokar da ta kayyade tsarin. Sannan ya ce ya yi niyyar kara shekarun ritaya daga 60 zuwa shekaru 62. Haka kuma za a fara biyan kudaden fansho a ƙarshen kowane wata a maimakon watanni uku. Kan batun shigar da ma'aikatan kwantaragi a sahun ma'aikatan dindindin, ya ce ba zai yi gaugawar yanke hukunci ba. Domin abu ne da ke bukatar nazari a bisa la'akari da yawan 'yan kwantaragi a yau. Shugaban ya kuma ce gwamnati ta amince ta kara albashin Smith, sai dai abu ne da taron majalisar ayyukan kwadago zai kayyade shi.
Le gouvernement est d'accord à rehausser le SMIC, mais que le SMIC son augmentation.
Tuni matakin karin shekarun ritaya ya fara ɗaukar hankulan jama'a. A ra'ayin wasu, tsawaita shekarun ritaya wani abu ne da ka iya shafar makomar matasan da suka kammala karatu suna jiran samun aikin yi. Matashin ma'aikacin gwamnati na Yusuf Jumaro na daga cikin waɗanda ba sa goyon bayan ƙarin shekarun ritaya.
Cikin ma'aikatan nan akwai wanda suka fara aiki cikinsu a shekara 2020. Yau idan aka kai ritaya a shekara 62, to su wannan matasan da suka ƙare jami'o'i da sauran lakwal da basu da aikin yi, me suke so su zama? su kuma tsohon san suke yi su girke nan cikin biro a zamani, su kasa suna yawon kashe wando, alhali ko sun yi karatu sun kare. Ita ritaya abin alfahari ne ga ma'aikaci. Lokacin ta ya zo sai ka rungume ta, sai wani ya zo shi ma shi kama shi bauta ma kasar shi, shi ma kasar shi aiki.
To sai dai shugaban kungiyar dai ashe dai Afrika Kabir Isa na mai kare matakin na shugaban kasa, a tunaninsa dama ce da matasa za su yi amfani da ita domin kara samun gogewa akan aiki.
Idan shugaban kasa Duba ga ya dace ya yi daidai kuma shi na Allah ba ya wani jagorancin kasa, kuma idan ya dauki alkawari to ai kaga ya shahe hawayen kukan al'ummar da yake jagoranci a madadin su. Wannan abu sai dai mutum su waɗannan ma'aikatan da an ga ƙara ma shekara biyu na zuwa ritaya, sai dai matasa su yi ƙoƙari waɗanda suke ƙarƙashin su kakin su ta yi wannan ritaya, kuma sun samu sun koyi aiki a ƙarƙashin waɗannan mutane waɗanda adda fasaha ta shekara 32 ko shekara 30 cikin aiki.
Wannan dambarwa akan batun ƙarin shekarun ritayar ma'aikatan Niger daga 60 zuwa 62 na wakana a wani lokacin da ma'aikatan kwadago a Faransa suka tsunduma yajin aiki don nuna adawa da makamancin wannan mataki da gwamnatin Emmanuel Macron ta kuduri aniyar shimfiɗawa daga shekaru 62 zuwa 64. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman. Daga jamhuriyar Niger kuma sai jamhuriyar Kamaru, inda za a ji yadda harkokin ci gaba ke illa ga itatuwa waɗanda suke samar da lema ga muhalli a yankin Adamawan Kamarun. Muhammadu Damba, gare ka.
Tsawon shekaru na haɗin kai da wadata a yau sun faɗa cikin rugujewa. Itatuwa ne suka san makomansu mai ban tausayi a babban birnin Adamawa, yayin da sun kasance kyakkyawa a yanayin birni. Falomi Miyo, wata mai son yanayi.
Je suis pour la plupart du temps un peu triste lorsque un arbre est déraciné.
Ni dai a gani na wato abin takaici ne irin waɗannan bishiyoyi da ake nan ake ta sarewa. Domin kuka duba da idon basira za ku ga wato abubuwa ne wanda da an saba rayuwa da su, kuma suna taimakawa wajen wato kare muhalli da kuma kyautata ma yanayi.
Je ne sais pas s'il y a une autre solution.
Mana, me za a yi idan aka wajabta ga masu gari saboda dalilan kawata muhalli da na yanayi na musamman, ko kuma domin neman canja fuskan gari ya koma kamar na sauran birane.
Ya senka aujourd'hui, j'étais ici, mais quand nous sommes arrivés.
Toni da rabona da wato birnin Gawundar yau shekara biyar, lokacin da muka zo kuma gari ne wanda yake kunshe da wato bishiyoyi masu yawan gaske. To yau ana an sare su rankata domin kawata gari aka yi wannan
aikin.
Haɓakan yawan jama'a da tsananin bukatar itace a matsayin makamashi sun kasance manyan dalilan sare bishiyoyi a nan Adamawa. Duk da haka, waɗannan bishiyoyin suna taka muhimmiyar rawan gani a cikin muhalli.
Les impacts négatifs sont d'abord.
Kafin a sare waɗannan bishiyoyi domin kun ga abubuwan waɗanda suke kare wato cigaban hamada. Bai fi sati guda ba muka kai rangadi wata makaranta wanda muka samu duk ainihin kwanukan wato makarantun iska ta tafi da su.
Pour l'être humain, pour les animaux.
A cewar wani ƙwararre, sare bishiyoyi da ya wuce kima yana da illa ga tsarin muhalli, takin ƙasa, sauyin yanayi, suna fifita cigaban hamada, har ma sun zama kariya ga mutane da ma dabbobi, haka zalika suna tabbatar da makomansu. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gawundar Cibiyar Adamawan Kamaru.
To a gaida Muhammadu Ɗanba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. gwamnatin Amurka na shirin kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a jihohi 35 da ke kasar. Wannan wani mataki ne na ganin Amurka ta cimma burinta na tabbatar da kashi 50 cikin 100 na motocin da za a sayar a nan da shekara 2030 za su zamanto masu amfani da wutar lantarki ne. Sai dai ana samun masu nuna fargaba wajen yin amfani da irin waɗannan motoci saboda karancin wuraren cajin su. Amma hukumomin sun ce za su kawar da wannan fargabar. Yau batun da za mu yi nazari a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. To madalla. A wani bikin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa da aka yi a birnin Detroit na jihar Michigan, shugaban Amurka Joe Biden ya dana wata mota kirar Cadillac Lyriq SUV da ke amfani da wutar lantarki. An nuna wa shugaban wannan mota ce wacce na ɗaya daga cikin sabbin kere-keren da masu ƙera motoci suka yi a Amurka wacce ke amfani da wutar lantarki. Daga nan ne kuma Biden ya sanar da shirin Amurka na kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin caji na wutar lantarki a jihohi 35. Biden ya ce duk za ku kasance cikin jerin tashoshin caji 500 da za a gina a sassan ƙasar nan. Waɗannan maƙudan kuɗaɗe da za a kashe na daga cikin ƙunshin kuɗi dala biliyan 7.5 da aka ware a 2021 wanda jam'iyyun siyasar ƙasa suka amince da dokar gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a ƙasar. Dokar ta amince a kashe dala biliyan 7 don tabbatar da an samar da batira da kuma dala biliyan 10 don samar da tsaftattun hanyoyin sufuri da suka hada hadda motocin ɗaukan yaran makaranta. Biden har ila yau ya yi nuni da irin nasarorin da suka cimma ciki har da rage kaifin matsalar hauhawar farashin kayayyaki wanda na daga cikin shirin samar da tashoshin cajin motoci a wani mataki na bunƙasa wannan fanni. Biden ya ƙara da cewa muna fuskantar barazana wajen rasa matsayinmu na kasancewa ƙasa jagaba yayin da China da sauran duniya ke kokarin kamo mu. To asali dai Amurka ce take biye da China da sauran ƙasashen nahiyar Turai da dama, a cewar rahoton 2022 da hukumar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan ƙirƙirar motoci ta fitar. Akwai kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta fitar da ƙarin kuɗaɗe idan har ƙasa tana so ta zama jagora a wannan fanni. Timothy Johnson mai sharhi ne a Jami'ar Duke da ke nan Amurka.
People reluctant to buy electric vehicles unless they're confident.
Yace mutane suna tarabbabin sayan motoci masu amfani da wutar lantarki har sai sun tabbatar da cewa akwai wuraren da za su yi caji, musamman idan mutum ya yi doguwar tafiya. Kazalika kamfanoni ba kasafai suke son su kera tashoshin cajin ba har sai sun samu tabbacin cewa an fara rububin sayan motocin. Yayin da adadin waɗanda ke sayan motoci masu amfani da wutar lantarki a Amurka ya ninku a shekarar 2021 wato ya kai 630,000, a nahiyar Turai adadin ya ƙaru da kashi 65 wato miliyan 2.3. Adadin ce na kuyanin ku ne har sau uku, inda aka sayar da motoci miliyan 3.3 wato kusan rabin adadin da aka sayar da motocin a duniya. Ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka samar a Amurka, masu sayan motocin masu amfani da wutar lantarki da aka kera a Amurka za su samu tukuicin dala 7,500 ƙarƙashin harajin gwamnatin tarayya. Sai dai za a kawo ƙarshen tsarin nan na ba da tukuici kan motoci masu amfani da wutar lantarki da ake sayowa daga ƙasashen ƙetare. Owen Minot jami'i ne a cibiyar tsare-tsare da suka shafi jam'iyyun siyasar Amurka.
We want to encourage American manufacturing and want to
yace muna so mu ƙara wa masu ƙera motocin ƙwarin gwiwa, sannan muna so mutane su hanzarta sayan motoci masu amfani da wutar lantarki don mu cimma burinmu na yaƙi da matsalar sauyin yanayi. Ana dai kira ga gwamnatin Amurka da ta yi ƙoƙari ta samar da daidaito yayin da ƙasar ke ƙoƙarin janyewa daga amfani da motoci masu amfani da man fetur. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Fatima da Kusuwara da ta hada asalin rahoton, sai Julie Ladies Gershon ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
A gaishe ka Mahmud. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu kan turo ta email.
Masu sauraronmu, saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babanyaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sili daga jihar Jigawa, inda suke cewa assalamu alaikum VOA Hausa, fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. To, muna fatan hukumar zaben ƙasarmu ta Najeriya, wato INEC, za ta tashi tsaye domin ganin an gudanar da sahihin zaɓe a wannan zaɓe da ke tafi, domin haka ne zai taimaka wajen samun cikakken zaman lafiya a ƙasarmu. Daga ƙarshe, muke addu'ar Allah ya bamu shugabanni na gari masu kishin ƙasa da 'yan ƙasa masu fifita buƙatun ƙasa sama da buƙatunsu. Sai kuma saƙonmu na gaba daga Buba Mai Goro Gashuwa, inda yake cewa CBN ku dakatar da shirin daina sabbin kuɗi, ku ƙara lokaci, domin hakan shi ne mafita ga 'yan Najeriya. Idan kuma wanda bai ji bare-bare ba, to ya ji huhu. Mu dai muna bayan ƙungiyar Ƙwadugo, duk irin matakin da za ta ɗauka muna goyon bayanta. To, shi kuma Mahmud Salihu Ƙaura na Moda daga jihar Zamfara cewa yake, matuƙar dai babban bankin Najeriya CBN bai ɗauki matakin samar da isassun sabbin takardun naira ba ga bankunan kasuwanci. To, akwai yiwuwar al'umma da yawa su tafka asara, domin yanzu babu isassun kuɗaɗen a bankunan. To, saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda shi ma yake cewa ya kamata CBN ta ƙara wa'adin daina amfani da tsoffin kuɗi, matuƙar ba ta so ta jefa al'umma cikin wahala. Masu sauraron mu, mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
A yau Juma'a, wakilan ƙasashe 50 ciki har da dukkanin membobin ƙungiyar tsaro ta NATO suna taruwa ne a sansanin sojan saman Amurka na Ramstein da ke Jamus, domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Russia ta yi mata kusan shekara guda. A yau Juma'ar, ƙasar Koriya ta Kudu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci, wanda shi ne ɗaya daga cikin manyan matakin yaƙi da coronavirus da suka rage a ƙasar. Hukumomin lafiya sun ce daga ranar 30 ga watan nan na Janairu, ba za a buƙaci mutane su sanya takunkumin ba, sai dai a asibitoci da shagunan magani da kuma ababen jigilar jama'a. Adadin waɗanda suka mutu bayan ruptowar dusar ƙanƙara da ta binne motoci a wajen wata babbar hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa a Tibet ya kai 13, yayin da ake ci gaba da aikin ceto, inji hukumomi a yau Juma'a. Hotuna sun nuna yadda motocin haƙar dusar ƙanƙara kusan rabin dozin suke tono dusar ƙanƙarar, wacce tarinta ya kai tudun mita 3 a bakin hanyar motar ta ƙarƙashin ƙasa da ta haɗe da birnin Yanci da ke kudu maso yammacin Tibet da gundumar Medog. Jami'an soji na Somalia sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addan ƙungiyar Al-Shabab 69 a wasu hare-hare biyu da sojojin suka kai a kudanci da tsakiyar ƙasar. Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Brigadier General Abdullahi Anod ya ce, a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da mayakan ƙawayenta tare da kuma abokan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin Shabelle ta tsakiya sun kashe mayakan aƙalla 49.
To, masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Leather Creation, da kuma engineer mu ta yanzu, ni Ibrahim Kalamati Garba, ke muku fata alheri. Wassalam.